الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أمجلسي نترى تشم مجالس أمنا تفسير القرآن دميك وطن رمضان أولا مسلاتي القرآن a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi yau 9 ga watan Ramadan hijira ta 1445 kuma 19 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya za mu tashi aya ta 35 a cikin suratul ahzab amma kafin nan ga tambayoyi da ƴan uwa suka turo wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya da imani da nisan kwana mai albarka amin yace tambaya ta ita ce mutun ne ya sai kaya sai na tambaye shi farashi sai aka ce 10,000 dama mun saba yi da shi ina dora masa riba sai nake masa sai nace masa 10,500 to malam bayan mun gama ciniki da shi sai naje gurin da zan sai kayan sun tashi sai naje wani gurin malam su kuma a tsohon farashi to malam ragin da aka samu nashi ne ko kuma riba ta ce ha banga bayan sun gama ciniki da shi sai je gurin da zan sai kayan oh to na'am sai naje urun su kuma da tsohon farashi ne to ragin da aka samu nashi ne ko kuma riba ta ce yayin da kuka kulla ciniki kayan baya tare da kai ko baya tare da shi saboda haka wannan ciniki da kai in dai baka karbi kudi ba to kai kun saba ma Allah kun yi dainu dai addainu biddain kana bin sa bashin kudin kaya shi kuma yana bin ka kaya duk kun rabu a haka kuma kun kulla ciniki to wannan ya zama to addainu biddain amma in ka riga ka karbi kudi da zummar zaka je ka samu kayan ka sayar masa to wannan cinikin salam ne idan ka je ka samu kaya sun yi kasa da yanda kuka yi ribar ta kace idan ka samu kaya sun yi sama da yanda kuka yi asarar ta kace domin kun riga kun auna ciniki al-ghunmu bil-ghurm haka shari'a ta zo da shi amma wannan tsarin ciniki da kuka yi kun aikata haramun kun yi bai'ud daini biddain wanda bai halatta ba ya zo a hadisi duk da yake hadisin bai inganta ba amma malamai sun yi ijma'i a kansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil kali ibil kali ya haramta wato cinikin bashi da bashi to shine kamar wannan cinikin da kuka yi bashi ne da bashi amma idan kun yi ne da zimmar kan cewar zai aike ka kai ka je ka samo masa to wannan in ka je ka same shi da tsohon farashi in ka je ka same shi da tsohon farashi dole ka gaya masa cewa gashi tsohon farashi ne sannan abinda kuma ya dora maka na riba wannan sai ya zamanto da ittifaki a tsakankaninku yayin da ka zo masa ka gaya masa da ainihin farashin domin ya halatta ya zamanto ta fuskar wakilci ka ce baka da wannan kaya amma wannan kaya 10,000 ne amma za ka dora mun ribar 500 in na siyo maka sai ce ya yarda to idan ka je a lokacin nan baka kulla ciniki ba ya wakilta ka ne to in ka je ka samo shi da farashi kasa da haka to shi wakili amintacce ne dole ka gaya masa a farashin da ka samu in ya so nisbarsa ta riba kamar yadda ya yi a cikin waccan ya baka kashi ɗaya cikin 20 abinda ka samu na ragowa sai ya zamanto ka ɗauki kashi ɗaya na cikin 20 ko kuma abinda kuka yi yarjejeniya a tsakankaninku bayan ka riga ka kawo maka da shi bayan ka riga ka zo masa da abinda ka saya wallahu ta'ala a'lam to sannan wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya da ilimi mai amfani amin ina da tambaya game da account na mubaraba da bankunan musulunci suke yi kamar su Jaiz, Taj, Lotus da sauransu menene matsayin kuɗin da suke bayarwa duk wata ga masu ajiya a wannan account din wannan kuɗi da suke bayarwa duk wata kaso ne na ribar mutum a cikin mu'amalar da ake ta mudaraba din suna yin abin da ake ce ma wato at-tanzidul hukmi wato constructive liquidation sai a kaddara cewa an gama mudaraba inda yau za a gama wannan mudaraba amma a wato kayan da aka sayar ko mu'amalar da aka yi ya zamanto an dauka cewa ta kare a duba a gani riba aka samu ko asara aka samu to idan aka samu sai a ga kudin da kowa ya bayar da kudin da banki ya sa in aka ware ka san bankin a matsayin sa na sharik to a cikin kuma a cikin abinda kuma yayi na gudanar da dukiyar sauran mutane a ware ka san sa a matsayin sa na mubare wato mai juya kudi ribar da ya zamanto ta waɗanda suka sanya kudi kowa sai a duba a gani nawa ne kudin da ya sanya sai a gano nisbar sa a cikin wannan duk wanda za a iya yi da lissafi da computer saboda haka kowa ribar sa a cikin watan sai a sanya masa wannan ya halatta ba kuma bashi ne da ruwa ba abu ne wanda aka gina shi a bisa ainihin tsarin accounting tsarin lissafi bisa yadda wato mu'amalar ta kasance kuma ka'idodin da ake bi sanannu ne program din na computer da aka yi abu ne wanda aka yi shi bisa tsarin yadda shari'a ta ce tunda cikin wato ma'ayir wato ka'idodi na shari'a na wannan mu'amalar da bankunan musulunci suke yi wanda a cibiyar wato lissafi da bincike na ma'aikatun addinin musulunci na wato cibiyoyin har hada-hada kuɗi ta addinin musulunci wanda take a Bahrain wanda ake ce ma Ayofi wannan cibiya sun fitar da wato al-ma'ayir ash-shar'iyya wato ka'idodi na shari'a daga ciki har da ka'idar yadda ake lissafin riba a cikin mubaraba to bankunan suna bin wannan tsarin ne in wani abu ya so samu hukun in wani abu ya so sama mutum ya so sa masa zuciya kan mu'amalar bankunan musulunci yana da kyau ya yi tambaya amma ina so in shaida ma 'yan uwa cewa bankunan nan na musulunci abubuwan da suke yi suna da kwamiti ta malamai da su wannan kwamiti su ne za su duba dukkan wata yarjejeniya ta mu'amala da za a yi a tabbatar ta dace da shari'a sannan akwai babban bankin Najeriya su ma akwai malamai wanda za su duba su tabbatar ta dace da shari'a sannan idan aka kawo ma bankin akwai ma'aikata waɗanda suke su ma'aikata ne da ake biyan su albashi kamar yadda ake da accountant ake da lawyer to su ma akwai ofisoshi da ake ce musu shari'a officers wanda suke kula da cewar abinda kwamitin malamai na shari'a na bankin ya ce ya dace da shari'a su tabbatar a ɗaiɗaikun mu'amalolin da ake an ɗabbaka wannan ka'idar ko ba a ɗabbaka ba idan aka buga ba a ɗabbaka ba to za su ɗaukaka bayani zuwa ga shugabancin bankin don a gyara to sannan bayan dukkan watanni akwai masu bincike daga babban banki za su je duk da ba ƙwararru ba ne a cikin shari'a amma suna ƙoƙari su tuntuɓi malaman da ke cikin babban banki na shari'a da ke majalisar babban banki wanda suke gudanar da sha'anin kula da harkar mu'amalar addinin musulunci suna tambaye su me ya kamata su duba a mu'amalar mubaraba a mu'amalar murabaha don su gano ko an yi daidai ko ba daidai ba so da haka bayan duk watanni shida za su je su bincike su ba za su ce za su bincike duk mu'amala ba amma sai su ɗauki waɗansu mu'amaloli haka a zaɓa kawai za su bagatattan haka za su zaɓa domin su gani ko akwai abin da ya saba shari'a in akwai abin da ya saba shari'a sai su kawo ma babban banki kan cewa a duba a gani inda gangan ne bankin sai ya biya tara in kuma bisa kuskure ne sai a gyara musu kuskuren don haka ina sanar ma da al'umma abubuwan da bankunan nan suke yi na musulunci an assasa su a bisa asasi wanda yake kyakkyawa mai tabbatar da kan cewa an bi shari'a amma babu laifi idan mutum ya ga an yi abu da ya so sa masa rai ya tambaya amma fil ghalib abin da ake ya dace da shari'a saboda haka mutane su sami yaqini wajen mu'amala da su akan cewar mu'amala ce wadda ke ta dace da shari'a kuma malaman nan da suke zama a cikin majalisan waɗannan bankuna sanannun malamai ne za ku iya sani kowane banki ku ga su waye shari'a officer su waye shari'a committee din sa ana ce musu advisory committee of experts a da su da kamfanonin takako na insurance musulunci da kamfanonin hada-hadar hannun jari na capital market na kasuwar shinko duk sai sun samu irin wannan committee na malamai sannan kuma sai sun samu ma'aikata wanda suke tabbata wanda ake ce musu internal sharia compliance unit wato waɗanda suke kula da cewa a cikin gida a cikin cibiyar ana bin shari'a kamar yanda kwamitin malamai na cibiyar suka ce a bi shari'a nayi wannan bayani ne saboda akwai mutane da dama da suke jefa shakku a cikin zukatan mutane dangane da bankunan musulunci suna cewa ba su da bambanci da bankunan riba wannan zalunci ne da kuma magana akan Allah ba tare da ilimi ba mutum in yana so ya tsaya ya karanta wannan abu ya tsaya ya ga abin da ake kuma alhamdulillah tahaddufan bi ni'matillah tunda aka fara wannan abu na tsaya da mu aka kafa wannan al'amari din kuma lokacin da aka kafa shi dukkan ka'idodi da muka san kan cewa shine na shari'ar musulunci mun tabbatar an aiwatar da su a yau ka'idodin da babban bankin Najeriya ya sanya wanda yanzu cikin arzikin ma da aka yi mana a wannan kasa dokar da ta kafa bankuna ta fitar da doka ta kasa fa wanda take ciki wanda majalisa ta zartar a senate ta tabbatar da tsarin waɗannan bankuna na musulunci da kuma tsare-tsaren da aka sanya domin ya tabbatar da kan cewa an bi shari'a a cikin su a wajen mu'amalar su saboda haka da Allah an za a yi magana da adalci da ilimi adalci shine wanda zai hana zalunci ilimi shine wanda zai hana jahilci dama abubuwan nan guda biyu su suke kawo kaucewa tafarki kai magana ba da ilimi ba ko kana da ilimin amma kai magana bisa zalunci to a guji zalunci a guji jahilci babu laifi in ka ga wani abu da ya so sa maka rai kai tambaya amma ka fito kai musu kudin goro kai magana haka shaci fadi ka ce wannan abin da bankunan suke yi duk ba shari'a bane duk ba daidai bane kuma inda za a tsiye ka baka fahimci ma abin da suke yi baka fahimci ma abin da suke yi ba wal hukmu ala shay far'un an tasawuri ba za ka yi hukunci akan abu ba sai ka fahimce shi to baka fahimci yaya murabahat take ba baka fahimci yaya take ba ta yaya za a yi kai hukunci akan cewa wannan riba ne kuma ko ka fahimci murabaha ta yadda take a cikin tafan fiqhu amma yanda ake aiwatar da ita a zamani baka fahimce ta ba shi ma kaga za ka yi zalunci a nan wajen na ɗauki lokaci wajen wannan bayanin saboda a janyo hankalin al'umma mu zamanto masu adalci mu zamanto kuma masu aiki da ilimin to saboda lokaci insha Allah sai Allah ya kai mu a amsa sauran tambayoyin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين والصالحات والصالحين والصالحات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقل للذي أنعم الله عليه وأنعم أنفق عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منهما وطرا زوجناكما فلما قضى زيد منهما وطرا زوجناكما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما فرض الله له إن أصدر عن الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
أصبر. الله جل وعلا يتي إن المسلمين والمسلمات حقيقة مسلمي مزا دا مسلمي ماتا والمؤمنين والمؤمنات دا مؤمني مزا دا مؤمني ماتا والقانتين والقانتات دا ما سوداء غا الله مزا دا ما سوداء غا الله ماتا والصادقين والصادقات دا ما سوغسكيا مزا دا ما سوغسكيا ماتا والصابرين والصابرات دا ما سوحقري مزا دا ما سوحقري ماتا والخاشعين والخاشعات da masu kankan da kai cikin tsoron Allah maza da masu kankan da kai cikin tsoron Allah mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da masu sadaka mata wassa'imina wassa'imat da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafizina furujahum wal hafizat da maza masu tsare farjunan su da mata masu tsare farjun su wadhakirina Allah katiran wadhakirat da maza masu ambaton Allah da yawa da mata masu ambaton Allah da yawa a'addallahu lahum maghfira Allah ya tanada musu wata gafara mai girma wa ajran azima da lada mai girma wato wannan ayar kamar yanda Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka ruwaito daga hadisin Ummu Salama an ambaci cewa wato dalilin saukarta shine ta ita Ummu Salama ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce me yasa mu ba a ambaton mu a cikin alqur'ani kamar yanda ake ambaton maza ta ce ban farga ba sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira akan minbari alhali ni kuma ina tsefe kaina ina taje kaina ina cikin daki sannan sai na fito zuwa ga rumfar daki na rumfar wato sassa na sai na kasa kunne na a jikin wato a tankar dabino wanda yake ita ce ta kare dakin da masallaci sai na ji shi akan minbari yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah ta'ala yaqul Allah ta'ala yana cewa innal muslimina wal muslimat sai ya ambaci ayar har karshen ta saboda haka kamar wannan ayar ta zo ne ta nuna cewar shi wannan addini na musulunci addini ne na maza da mata kamar yanda maza suke ake duk abu wato addini ne wanda hukuncensa da maza da mata duk ɗaya ne asali dukkan wani hukunci da yazo da ya shafi maza to ya shafi mata sai in dalili ya zo akan kebance wani jinsi daga cikin su sabanin sauran shari'o'i kamar shari'ar Yahudawa ita shari'ar Yahudawa ta maza ce kawai mata ba su da wani mahalli a ciki sai dan kadan na hukunce da suka zo kamar su ba a san da su ba to su kuwa ita ku shari'ar musulunci ta zo duk inda kaje aka ce ya ayyuhal ladina amanu kage dai khitabin ga maza ne ya ku waɗanda suka yi imani to mata sun shiga ciki duk da maza aka fuskanci khitabin da su to sai kuma aka zo aka ware su da ambato a cikin wannan aya kuma wato duba da an ambaci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalarsu da kan cewa a wanda duk ta aikata kyakkyawa mutiha ajraha marratayn to su kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam an riga an kama su ne kadai ba yadda za a yi wata mumina ta zaman to matar annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin aikin ta to ita kuma falala a wajen Allah falala a wajen Allah Allah bai rataya ta bada jinsin mutane Allah bai ce larabawa suna da gafara da lada mai girma ba ko farare suna da gafara da lada mai girma ko a dogaye suna da lada mai yawa da a ko gajejjeru a Allah bai rataya falala da wani abu wanda yake na asalin halitta ba wanda ba za ka iya canza shi ba Allah ya rataya falala da tsira da sifofi na ilimi da aiki wanda kowa zai iya samun wannan to shine sai Allah ya ambace su anan wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna gaskiyar addinin musulunci cewa addinin musulunci ba addinin wariyar launin fata bane ba addinin jinsi bane yanzu kamar duk yanda mutum ya kai da kaifin tunaninsa da arzikinsa in dai yana cikin wato dabakar bayi a cikin addinin Hindus to babu yadda za a yi a kai shi martabar wato waɗanda suke su ne fiyayyun al'umma in dai kana duk irin duk basirar da Allah ya maka da duk kuɗin ma da ka tara da duk ilimin da ka tara ba yadda za a yi ilimin ka ya ɗaukaka ka ka je zuwa ga dabakar waɗanda suke masu fifiko haka tsarin yake tsari ne tabaqiyya kuma gadanta ake yi nan ku a cikin addinin musulunci ba a gadan falala ba a gadan walici kai hatta limanci ba a gadan sa ba a gadan ilimi kowa tasa ta fushe shi kowa idan yayi bakin ikon sa zai samu man ya'mal su'an laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا بعد بورچبو بعد غورچ غورچنكو بني با كما دا غورچ غورچن اهل الكتاب با كوچي وي مومونه كذا مومونه كذا بعد wannan bani wanda duk ya aikata mumuna za a yi masa sakamako akan wannan aikin wanda kuma ya aikata kyakkyawa ko mace ko namiji alhali yana mumini to wadannan Allah ya ce su za mu shigar da su aljanna ba za a cuce su ba ko da da irin dugon nan ne dake jikin kwallon dabino to wannan shine kaidar addinin musulunci to nan shine Allah madaukakin sarki ya bayyace waɗannan sifofi guda 10 wanda wato saboda uslubin yazo dan ya tabbatar da samun nutsuwa a cikin zukatan musulmi maza da musulmi mata sai aka bude khitabin da inna kamar wato suna shakka ne kamar an dauke su a matsayin masu shakka cewar su ma suna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambace su da falala suna daga cikin waɗanda Allah ya ba su matsayi sai Allah ya karfafa wannan da bude kitabin da tawkidi yace inna lallai musulmi maza da musulmi mata al-islam anan ana nufin wato tamassuki da zahiri shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da tsayar da sallah da bada zakka da yin azumi na watan Ramadan da haji ga wanda ya sami iko sune al'amalu zahira domin wannan shine zahirin abinda musulunci yake nufi imani kuwa wanda suka rike suka yi ruko da abubuwa na i'tiqadat na abubuwan da ake imani da su na ayyukan zuci na ayyuka wanda suke aboye baqina sune imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu imani da musulunci in suka hadu idza jitama aftaraqa wa idza aftaraqa jitamaa idan suka hadu sai su zamanto daban imani daban musulunci daban in kuwa suka rabu to sai su zamanto da ma'ana ɗaya ne yanzu kamar anan da yake sun hadu sai suka zamanto da ma'ana daban za a iya samun musulmi amma ba mumini ba amma duk mumini musulmi ne Allah ta'ala ya ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kauyawan larabawa suka kauyawa suka wato bararo na daji suka ce mun yi imani Allah ta'ala ya ce kada ku ce kun yi imani ku ce mun musulunta amma har yanzu imani bai riga ya shiga cikin zukatanku ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci yayin da yake zina baya yin zinan nan alhali yana mu'mini amma kaga ba ba ridda yayi ba yana nan a musulmi amma babu imani an zare sifar imani yayin da ya zamanto a cikin wannan hali to wanda yake nuna kan cewa imani mataki ne sama da wato ayyuka na zahiri na musulunci to Allah ya ambace su bayan musulmi maza da musulmi mata da mu'mine maza da mu'mine mata da kuma walqanitin alqunuti ne atta'a masu da'a ga Allah maza da masu da'a ga Allah masu da'a ga Allah maza da masu da'a ga Allah mata a cikin dukkan sauran mu'amaloli suna bin Allah a cikin dukkan mu'amalolinsu wannan ya hada sauran ayyuka na wajibai da mustahabbai da sunnoni da mustahabbai kuma ya hada ayyuka waɗanda suke na ibadat da ayyuka waɗanda suke na mu'amalat wato masu da'a ga Allah ne a cikin dukkan sha'anoninsu suna lizumtar biyayya ga Allah da mazansu da masansu sannan Allah ta'ala ya ambaci was-sadiqina was-sadiqat masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wanda wato maganarsu take dacewa da aikinsu kuma waɗanda suke yin karda don gaskiya a cikin magana ba sa ƙarya domin gaskiya sifar imani ce kamar yadda ƙarya sifar munafikai ce alamar mumini ya zamanto mai gaskiya amanar munafiki ya zamanto maƙaryaci to wannan gaskiya wato a cikin mu'amalarsu a cikin tsakaninsu da Allah suna faɗan abin da suke yi Allah ta'ala ya ce lima taquluna ma la taf'alun ba za su faɗa abu ba amma a cikin zuciyarsu su san ba da gaske suke yi ba sannan a cikin mu'amalarsu da mutane wajen ba da shaida za su faɗi gaskiya wajen hukunci za su faɗi gaskiya wajen wato al-mu'aqadat al-mu'amalat da suke yi abubuwan da za su kulla na mu'amala to za su kiyaye gaskiya babu ha'inci ba cin amana wajen amana da aka ba su za su yi rukunta da gaskiya ba zaman ba sata ba al-gus ba al-mundahana ba sama da fadi duk waɗannan abubuwa wanda suke nuna rashin amana da rashin gaskiya suna barinta sannan wasabirina wasabirat masu haƙuri maza da masu haƙuri mata haƙuri dole sai da shi sannan rayuwa za ta yi da wanda haƙuri yawanci haƙuri dama malamai sukan ambace shi iri uku haƙuri akan bin Allah da haƙuri akan barin saban Allah da haƙuri akan musibu da za su samu mutum to sai sun hada waɗannan gabaki ɗaya domin abin Allah dole yana buƙatar haƙuri dole yana buƙatar haƙuri saboda haka shi yasa za ka ga yawanci ma'aurata akan tai musu magana akan haƙuri saboda shi aure ibada ne bin Allah ne saboda haka ba zai yiwu ya zamanto kan cewar an yi wannan rayuwa babu haƙuri ba kamar yadda rayuwar gabaki ɗaya ba za ta yiwu ba sai da haƙuri domin nasara ba za ta taɓa yiwuwa ba sai da haƙuri a rayuwa wannan ƙa'ida ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta sannan yace wal khashi'ina wal khashi'at masu khushu'i al khushu' shine al khudu kankan da kai da nutsuwa da rashin da sannu da rashin harguwa wanda kuma aka yi ta saboda tsoron Allah da jin cewar Allah yana ganinka to wannan makami shine makamin ihsan ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa idan ba ka ganinsa ka san yana ganinka to ka lizimci wannan a cikin rayuwarka to waɗanda suka yi wannan su ne masu khushu'i wanda sallah take sanya wannan walladina qad aflaha almu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un sallah tana kawo wannan khushu'i sannan masu sadaka ita ce wato dukkan nau'i na ihsani ya zuwa ga halitta ya hada sadakar wajiba ita ce zakka da sadakar mustahabbi din kuma ta hada sadakar ka bama mutum kayan aro ka bama mutum abin da zai ci ko kai wakafi na dundundun wanda mutane za su ta amfana da shi ko kuma ka bama mutum almaniha kamar ka bama mutum kamar ka bama mutum akuya a ce duk kullun ya rinka tatsan nonan kamar yadda take a da a asali amma yanzu waye zai kyautar akuya amma dai za ka iya bama mutum mota ka ce ga mota nan kai ta amfani da ita har sai lokacin da har sai lokacin da ka samu ka gyara motarka mutum motarsa ta yi abin nan injin ta ya buga ba shi da halin yin wata sabuwar mota sai ka ce to ga mota nan kai ta amfani da ita har sai Allah madaukakin sarki ya saka samu wannan nau'i ne na maniha duk yana daga cikin sadaka to ita kuma sadaka hanya ce ta samun wato maganin masifa domin kamar da kuma samun wato tsira daga halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sana'iul ma'ruf taqi masari as-su ayyuka na kyautatawa wato tana ije tana kare mutum daga mummunan halaka ya zama to mutum ka samu mummunan karshe din nan to sana'iul ma'ruf tana maganin wannan wa sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb sadaka a boye tana buce fushin Allah tana kashe fushin Allah ka aikata zunubi wanda zunubin nan yana kana ta ganin tasirinsa a rayuwa dan zunubai suna da tasiri kaga arzikinka sai rashin albarka yake kaga tsanani sai zuwa yake maka ta ko ina ukuba daga Allah akan mummuna da ka aikata to sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb ka rinka sadaka a boye tana ije fushin Allah wa wasilatul rahim tazidu fil umr sada zumunci yana ƙara maka tsawon rai to kaga duk wannan sun fada a cikin nau'i ne na sadaka hatta sadaqatu hatta silatul rahim nau'i ne na sadaka to masu sadaka maza da masu sadaka mata da kuma masu tsare farjin su maza da masu tsare farjin su mata tsare farji wannan zahirin sa zai nuna kan cewa ba sa zuwa ga ba sa zai kema sha'awar su itlaqa to amma abin da ke cikin suratul mu'minun da suratul ma'arij sun fassara wannan walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai ga matayen su na aure ko abinda hannayen su suka mallaka yanzu abinda hannaye suka mallaka babu su yanzu abinda hannaye suka mallaka babu su kar ku ji cewa in janjawid in rapid in waɗannan mutamarridun in tawayen nan na Sudan kun sai sun zo suna ta kama mata suna ta sayarwa sa ta sayarwa mutum ya ce zai je ya sayo mace a Sudan ya ce zai mai da ita amma malakat aymanukum wannan abin nan in kai haka zaka je ka fada cikin zina amma in ka saya tun dan ka ba su yanci babu laifi ka saya ka yantar da ita a kafara kamar yadda fatawar malamai ta kasance to tsara farji ya nuna kan cewar ba sa zina ba sa aikin mutanen annabi Lut ba sa aikin lesbian ba sa aikin neman dabbobi da dukkan nau'i daban-daban na biyan buƙatar sha'awa in ba ga yanda Allah ya iyakance ka ba ga matan aure wanda hatta istimna'i duk ya shiga ciki shi ma duk ba sa wannan to wannan ya nuna tsarkaka ne su tsarkaka ne wato sun lizimci tsarki saboda ita rashin tsarki da yake zuwa ta fuskar sha'awa hanya ce mummuna da ba za ta tsayar da mutum akan waje ɗaya ba za ta kai shi bai ta bata ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce awala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila mummunan hanya ce mummunan hanya ce in ka dauke ta haka za ta yanzu duk waɗanda suke yin fitsarar da ake yi ai ba wani abu ne kai su fitsarar ba saboda abin da suka fara na zinan karkata ta zamanto yar kadan sai ta yi nisa har suka kai suna cewa uduwar su abun koyin su shine dabbobi kamar yadda na gaya muku naga ilani ko advert a Norway suna cewa animals are the role models that human beings need dabbobi su ne kuduwar da mutane ya kamata a ce sun samu to ka gani shine ai sa'a sabila din Allah ya yi gaskiya sannan ya ce wadhakirina Allah kathiran wadhakirat masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata azzikr ya hada zikr bil lisan wa zikrun bil qalb a harshe ya zamanto cewa kullun suna mutum yana cikin ambaton Allah kullun yana cikin ambaton Allah a munasabat da kuma shi kuma zikiri da harshe akwai zikiri na munasabat kamar zikiri da ake yi a cikin sallah da a bayan sallah da in za a shiga gida da in za a fita daga gida in za a shiga masallaci in za a shiga kasuwa in za a shiga ban daki in an fito daga ban daki in za a ci abinci in an gama cin abinci in za a sadu da iyali dukkan wata munasaba akwai ambaton Allah wanda idan mutun yayi wannan to Allah zai sauƙaƙe masa bin Allah kamar yanda wani sahabi yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci sun yi yawa a gare ni ya Rasulullah nuna mun wani abu wanda zan dan fara da shi sai yace kada harshenka ya guce face yana danye daga ambaton Allah to sannan kuma ambaton Allah a zuci shine ka rinka tuna Allah inda amrihi wa nahyihi wajen umarninsa da hannunsa kamar yanda Allah ta'ala yace walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah waɗanda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kawo kansu sai suka tuna Allah shine ka tuna Allah wajen hannunsa cewa ka saba ma Allah Allah yana ganin ka baka ji kunyar Allah ba Allah yayi maka ihsani baya so amma kuma ka je kai to fastaghfiru li dhunubihim sai suka nemi gafara ga zanubansu to kaga zikirin Allah a cikin zuci kenan ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya tashi da daddare sannan ya tashi matarsa suka yi sallah raka'a biyu tare jami'i wato ta bi shi ko shi zai bi ta zama limamiyar dan da hadisin cewa suka yi sallah tare al-asli shine liman ya yi sallah ta bi shi za a rubuta su a cikin azzakirin Allah katiran wa zakira kaga za su samu wannan ladan sun shiga cikin wannan zumra ka duba ha gani dan kankanin aiki kawai cikin dare ka tashi kuma ka tashi matarka ku yi sallah raka'a biyu ba a ce ku yi qiyamul lailin baki daya ba raka'a biyu in ku kai za ku samu wannan falala shi yasa aka ruwaito sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana tashi ya raya karshen dare har sai kusan alfijir ya fito sai ya tashi matarsa ita ma ta yi alwala sai su yi sallah tare to ko raka'a biyu ka tashe ta ko shafa'i da wutri ka tashe ta ku yi in kuma za ki iya qiyamul layli din gabaki daya sai ku yi tare amma dai yawa yanzu kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tashin Aisha ta qiyamul layl sai in lokacin wutri yayi sannan sai ya ce qumi ya Aisha fa autiri Aisha ta shiki wutri sai ya ce mata tashi ta wutri to wannan dai ya nuna yabo ga wannan to Allah ta'ala sai ya faɗi ladan su kun ga sifofin nan guda goma yace Allah ya tana dan na'am marasa aure to marasa aure ya za su zama to azzakirin Allah katiran wa zakira sai su sauri su aure amma su ma za su zama za su samu kamar yanda zai zo maganar Ata ibn Abi Rabah wajen ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran katira ba zan iya kiyayewa ba ko anan ne ko a cikin Ibn Kathir ne ya faɗa ko kuma a cikin al-Adhkar ne na An-Nawawi maganar Ata ibn Abi Rabah da yace duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar kuma ya kiyaye zikirin safa da yamma da zikirin da ake lokacin munasaba daban-daban to nan zashi ya shiga cikin azzakirin Allah azzakirun Allah katiran wa zakira so da haka ba ma'aurata ne kadai za su samu wannan ba kada ku je gida kuna kuka dan ba a yi muku aure ba za ku shiga to anan Allah ya ce Allah ya tanadar musu maghfira maghfira din nan ta zo nakira wanda yake litta'zim ita nakira a larabci takan zo domin girmama abu ko domin kankanta shi to amma anan wajen ta zo domin girmama wato suna da wata gafara mai girma wanda ya nuna kan cewa waɗannan ayyukan mujarradunsu za su ba mu mutum gafara domin kaga musulunci in mutum ya musulunta duk abin da ya aikata na da Allah zai gafarta masa haka imani idan kai imani Allah zai gafarta maka abubuwa ma wanda yake baka san ma kan cewa ka nemi tuba daga gare su ba akwai ayyuka da mutum zai yi wanda ko bai tuba ba Allah zai gafarta masa hatta kaba'irud dhunub kamar yadda muka rinjayar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musulunci yana shafe abin da ke gabansa hijira yana shafe abin da ya gabace shi alhajj yana shafe abin da ya gabace shi alhajjul mabrur idan mutum ya alhajjul mabrur hatta alkaba'ir Allah zai yafe masa to amma wannan ku shine amma za a yi hajjul mabrur din wane ne zai samu hajjul mabrur wane ne zai samu hajjul mabrur ko a wajen layi na karban abinci sai ga an rushe hajjul mabrur eh malam ka taka ni malam baka gani ne shikenan ka shiga cikin jidal wajen layi a ban daki duk ga sunan wannan abubuwan na fitiru wanda sai mutun ya lizinci wannan wal khashiina wal khashiat kana cikin khushu'i kullun to sannan la'alla wa asa ka samu alhajjul mabrur to da ka bar ganin kan cewa wai hajjul mabrur dinnan da za a ce mutun ya dawo ka yomi waladatu ummuhu abni mai sauki sai an yi mujahada Allah yace sannan kuma Allah yace wa ajran azima da lada mai girma cewar wasa'imin na tsallake wasa'imin da masu azumi maza da masu azumi mata masu azumi maza da masu azumi mata sa'id ibn jubair yace wanda duk yayi azumin watan ramadan sannan yayi azumi uku a kowane wata ya shiga cikin wasa'imin wasa'imat shi azumi shine riyada horo wanda yake taimakawa wajen karya sha'awa yadda zai sa mutum ka samu saukin bin Allah dan abin da yakan sa mutum yake kin bin Allah ko dai shubuhat wanda sune karkatar tunani ko kuma ash-shahawat shahawaice to abin da yake karya ash-shubuhat ilimi abin da yake karya ash-shahawat kuwa azumi shine yake karyawa mutum wato soyace-soyacen rai da bin son zuciya domin yayin da mutum ya ci ya koshi sai kuma ya soma tunanin sha'awa yayin da ya biya sha'awar ta halal sai kuma shedan ya soma zayyana masa ta haram kaga mutum yana da mata hudu amma kullun kallon matan mutane yake wal iyadu billah to kaga wannan maganin ce yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma samari wanda sune ake ganin lokacin suke tashin sha'awa kan cewa wanda bai sami yin aure ba fa alaihi bisaw ya lizimci azumi fa innahu lahu wija domin shi garkuwa kamar dandatsa ne kamar cire sha'awan ne to an ambace su saboda sai da shi mutum zai yi guzurin tafiya zuwa ga Allah jalla wa ala to wannan sifofi guda goma ga ladan su nan sai Allah ta'ala yace a'addallahu Allah ya tanadan musu wato wani abu ne wanda yake Allah da kansa shine yayi tanadi ka ji abinda Allah shine yayi ka san wato zaka ga girman sa da kimar sa to sannan Allah ta'ala yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina baya kasancewa ga mu'mini namiji wala mu'mina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amra idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim zabi ya kasance a gare su a cikin al'amarin nasu wanda yake sabanin umarnin Allah da manzansa wanda duk ya saba ma Allah da manzansa to hakika wannan ya bata mabayyani wannan ayar an ambaci cewa sababin saukarta kamar yadda aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Zainab bint Jahash dan yayi mata ya nemi ta auri a Zaid ibn Haritha Zaid maulansa sai dan uwanta Abdullah ibn Jahash yace ba zai yi ba taya za a yi aura mana bawa taya za a yi aura mana wanda yake yantaccen bawa ita ko Zainab bint Jahash asadiya ce daga Banu Asad take ba Qurashiya bace amma halifar Banu Abdushams ce kuma uwarta mahaifiyarta Umayma yar Abdul Muttalib ce uwarta mahaifiyarta saboda haka kaga abokan wasa take ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mace da dan yar mace da dan namiji ne suke ita yar Umayma shi kuma sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi dukkanin su kakan su daya Abdul Muttalib to yin da wannan ayar ta sauka sai suka ce ba za mu saba umarnin Allah da manzansa ba suka yadda aka yi auren wani sababin nuzul din kuma an ce akan wato Ummu Kulthum ce bintu Uqbata bin Abi Mu'ayth Uqbata bin Abi Mu'ayth yana daga cikin manyan Quraishawa da manyan wato makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka mutu a wajen yakin Badr afwan dangane da tarihi a karatun shekaran jiya nayi ta fada sa wajen biyu ko sau uku ina cewa Sa'ad ibn Mu'adh shugaban Khazraj kuskure ne shugaban Aus ne Sa'ad ibn Ubada shine shugaban Al-Khazraj aya Sa'ad Sa'ad Al-Aus kun anta nasira wa ya Sa'ad Sa'ad Al-Khazrajin Al-Qatarifi wannan gyara ne akwai wani daga cikin yan uwa wanda yake bibiyan karatun bayan nayi bayan na tuna wannan sai kuma ga WhatsApp din sai yazo Allah ya saka masa da alkhairi da ya tambihi akan wannan to Allah madaukakin sarki a wata a ɗaya riwayar an ce bayan shi Zaid ya rabu da Zainab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya nema masa auren Ummu Kulthum bintu Uqba bin Abi Mu'ayth to shi ma sai ita da dan uwanta da ya hutubar sai suka dauka Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake neman auren sai aka yi maraba aka ce kwarai da gaske maraba to sai ya ce a'a yana yin yana nema ma Zaid ne aurenta to sai abin bai musu dadi ba to amma da wannan ayat ta zo sai ya zamanto ba su da zabi akan abin da Allah da manzonsa suka hukunta sai suka karba wannan hukuncin ana nufin abin da Annabi Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam suka yanke shi ya zamanto hukunci ba abin da ya zamanto ba a fahimci azima a ciki ba yanzu kamar lokacin da suke cikin halin tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Bilal ya Bilal inzil fajdah lana ya Bilal sauka kai mana farau farau sai yace ya Rasulullah inna alayka nahara ai har yanzu akwai sauran rana dan suna azumi ne sai sake cewa inzil fajdah lana sauka kai mana farau farau sai yace inna alayka nahara ya Rasulullah har sai ana ukun tukuna da yace sauka kai mana sai ya sauke sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahara min hahuna faqad aftara as-sa'im a wata riwayar wa gabati shams idan wuni ya fuskanto daga nan daga gabas dare ya fuskanto daga gabas wuni ya juya baya daga nan yamma kuma rana ta fadi to mai azumi ya sha ruwa lokacin shan ruwan sa yayi kaga ai Bilal yayi masa bai kamanta al'amarin nasa ba amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa bai kwabe shi ba saboda Bilal bai fahimci kan cewa wannan al'amari ne wanda yake yankakke ba yana ganin watakila yayi aiki da asul yana da asul ya san cewar sai dare yayi sannan ake bude baki bai fahimci kan cewa daga rana ta fadi ko da duhu bai game gari ba za a yi bude baki ba to wannan umarnin idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa suka hukunta al'amari ai wanda ya zamanto hukunci ne yanke azima ne wanda babu sauran al'amari sai biyayya wannan ya nuna kan cewa mu'minai ba mu da zabi wajen abin da Allah da manzonsa suka hukunta shi yasa yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an da'afa isnadin sa amma ma'anarsa ta inganta shi yasa yana cikin hadisan 40 an nawawiya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih dayan ku ba zai imani ba har sai san ransa ya zamanto mai biyayya ga abin da nazo da shi ba kai an yi kiran sallah ba mana ba kai an yi kiran sallah ba ina yake ba kai an yi kiran sallah ba ba kai an yi ta ladani ɗan mai shinkafa ba wanda zai tsara mutane daga ranar kuma amma gaskiya masu aiki da agogo ko masu aiki da kalanda su rinka kula saboda wani abu da za ku kula ita kalanda tana faɗan lokaci in aka ce Kano za ta yi lissafin latitude da longitude ɗin Kano amma yawanci yanzu apps da ake da su kamar Miqat yana amfani da location ne inda kake wanda ko ina kake latitude da longitude ɗinka yana canzawa saboda haka zai iya zamanto a cikin gari guda amma lokacin shan ruwan ya zamanto daban to idan har kana so kai itimadi akan agogo akan kalanda yawanci sukan ce ka ƙara minti biyu ko uku idan wato faduwar rana ne ka ƙara minti biyu ko minti uku idan hudowa alfujir ne ka rage minti biyu ko minti uku in an ce biyar da kwata ne ka ɗauka biyar da sha biyu sai lokacin ne zai fito tunda ƙari ne ko rage plus or minus amma idan ka san cewa ka gwada in ka san cewa ka gwada da agogonka ko da app ɗinka wata ran ka fita ka ga fitowar rana ka ga faduwarta bana manta ni na taɓa gwadawa da app ɗin Miqat a airport ɗin Jidda ta King Abdulaziz da yake fili ne farfajiya kun san Jidda yadda take babu duwatsu babu bishiyoyi in ka samu waje kamar a cikin airport za ka ga ainihin yadda rana take faduwa kaga kaskon rana lokacin da yake faduwa sai zaman to ya dace da ainihin lokacin miqatu sai ya dace da lokacin da suka sanya to in ka gwada wannan to sai kai itimadi akan agobanka ko ladan bai kira sallah ba shikenan sai ka bi amma in ka bi ladan to kai taqlidi ne idan kai taqlidi in ka san ladan din bai sanin lokaci ne to ya halatta kai taqlidin sa in ko ba haka ba ya zaman to makaho ya bi makaho karkai wannan dole ne ya zaman to kan cewar wato ladane ya zaman to suna kula da lokacin sallar da suke bi kuma agogon su kai ya zaman to yana gudu ko yana latti su rinka saitin sa daidai to kuma wannan ya nuna kan cewar baka da zabi ka ce kai wai ga tsarin ka bayan ka ji ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yanda ya faru da Abdullahi bin Umar da ya faɗi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i daya ya alwala da mudu sai wanda daga cikin ƴaƴansa ya ce shi sa'i daya ba zai ishe shi ba shi yana da yawan gashi shi sa'i daya ba zai ishe shi ba yace ina gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai kana cewa kai bai ishe ka ba yace bazan sake magana da kai ba har abada ya kaurace masa saboda wannan saboda shi yana ganin kan cewa ai tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa ba to shi yasa in ma ka ji wani abu ya zo daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wanda kake ganin kan cewar ya fi karfin ka yi ko baka da iko ko sai ko zuciyarka tana wani kana samun wani kaikayi a cikin zuciyarka to kace sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kace mun ji umarnin ka ya Allah mun bi Allah gafara ka muke nema sai Allah ya karfafa ka kuma kai ta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ita ce kalmar tsoron Allah amma kace ma ina ya zai a wannan zamanin yaushe za a yi wannan ina ai wannan an yi ne domin can wancan zamanin ba wannan kamin ka fito na fito kana itirabi akan hukuncin Allah da manzansa to Allah ta'ala ya ce duk wanda ya saba ma Allah da manzansa ya bata mabayyani to sannan Allah ta'ala ya ce wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi katina wannan khitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da kake ce ma wanda Allah ya yi ni'ima a gare shi a kansa ya yi ni'ima gare shi wato ya sanya shi zaman to musulmi kuma ya sanya shi zaman to cikin sahabbanka shine Zaid ibn Haritha al-Kalbi wanda mun ambaci kissarsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa Khadija ta bashi shi kuma ya yantar da shi bayan iyayensa sun zo sun mayar da sun nemi ya mayar da shi bai mayar da shi ba a ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa tabanni yace ya zaman to ɗansa zai gaje shi tun kafin zuwan shari'a tun kafin zuwan musulunci to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa Ummu Aiman ku yangarsa wanda ya gada daga mahaifinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaji Ummu Aiman yar habba bahabashiya ce baka ce saboda haka Usama ya zaman to ɗanta Usama sai ya fito mai duhu har mutane suke ganin kan cewa ba ɗan Zaid bane sai da tukuna wajen wata ran al-mudlaji ya zo ya gansu suna kwance suna bacci bargo ya rike su yace waɗannan kafafuna daga junansu suke sashinsu daga junansu yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Aisha yana murna yana cewa baki gani ba abinda wane yace saboda da ana tunanin kamar Usama ba ɗan Zaid bane saboda shi Zaid yana da haske saboda matarsa uwarsa daga kabilar Tayy take kuma kabilar Tayy suna gabar Asham kun san mutanen Sham masu haske ne kamar Turawa za ka gan su to haka shi yana da haske amma sai ga ɗansa yayi duhu to shi Zaid ana ce masa Al-Hib masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa kuma Usama a ce masa Al-Hib ibn al-Hib masoyi ɗan masoyi duk wani yaki da za a je in dai da Usama to Usama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai in dai da Zaid Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa ya zama to shine shugaba yace kun kasance kuna suka akan shugabancin sa yace wa innahu la haliqun bil imara wa inna abahu la haliqun bil imara ya cancanci shugabanci kuma mahaifinsa ma ya cancanci shugabanci har Aisha tana cewa da Usama yayi rai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mayar ya zama to khalifansa saboda yawan yanda yake sanya shi yana shugabanci to shine allazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi kuma kai ma kai ni'ima a gare shi ka yanta shi sannan ka rike shi a matsayin kamar da Zaid 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 na hada biyu ne ina kawo kissar su amma za ku fahimci wanne nake ne shi Zaid shine wanda Allah madaukakin sarki ya ni'ima a gare shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ni'ima a gare shi ya antar da shi ya kyautata masa ya so shi ya in ma zai nemi aure shine zai je ya nema gobin sa ya aura masa Ummu Rumman sannan yazo ya auna masa ya aura masa Zaid Zainab bint Jahash yana maula amma ya auri Balarabiya Asadiya kuma wadda ta fuskar gefa ta gefan mahaifiyarta Hashimiya amma ya aura masa wanda yake nuna ibn al-Qurtubi yace wannan ya nuna al-kafa'a wato matsayi wajen aure da addini ba da nasaba ba ba da digiri ba ba da kyau ba ba da zuciya ba nan sai kaga kwanaki wata mace tana da digiri dinta tana da digiri dinta mijinta makarancin alkur'ani ne amma ba shi da digiri bai iya turancin nan ba kuma kuma gashi yana da abin hannunsa kuma suna san juna tana san sa amma ɗan uwanta suka ce ai bai yi boko ba kamar ki zaki auren da bai yi boko ba to kafa'a ba da boko bane ba da ilimi bane biddin da addini da addini ne to Allah ta'ala yace manzo Allah yace wa amsik alayka zawji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rike matarka ma'ana karka sake ta to kun ga wannan ba umarni bane shawara ce yake ba shi kuma daga nan malamai suka dauki kan cewa ba a san saki kun ga duk da hadisin abghadul halal at-talaq abghadul ila abghadul halal ila Allah at-talaq mafi munin wato mafi kin halal a wajen Allah shine saki hadisi ne da'if amma ma'anarsa sahihi ya ce daga ciki wannan hadisin daga cikin abin da yake shaida da kan cewa ba a san saki hadisin da ke cikin sahih muslim ne yanda cewa shaydan yana tura mabiyansa zuriyarsa don su batar da mutane wannan sai ya zo ya ce ai da na tsaya tare da shi ban bar shi ba sai da ya sha giya ya ce ai in ma ya sha giyar zai nemi gafarar Allah ya tuba kuma Allah ya yafe masa ba kai ba ne sai wani ya zo ya ce ban tsaya da shi ba sai da ya yi zina ya ce ai ba kai komai ba zai nemi gafarar Allah ya tuba sai na ukun sai ya zo ya ce ni kuma da na tsaya tsakaninsa da matarsa ina kai komo sai da ya sake ta sai ya ce to zo wannan kai kai ne sannan sai ya sanya masa kambu a kansa akan cewa ya yi abin kirki to saboda abubuwan da suke biyo bayan barnar da ke cikin saki to Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik alayka zawjak wato ka rike matarka wattaqillah ka ji tsoron Allah wato a cikin al'amarin sakin nata kada ka sake ta wato fi fi nafsika ma Allah mubdi kana koyewa a cikin ranka abinda Allah mai bayyana shi ne shine cewar Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai saki matarsa kuma Allah zai aura masa ita matar tasa Zainab Allah ya sanar da shi to yana koye wannan baya so maganar ta fito wa takhshan nas kana kin abinda mutane za su faɗa domin hashiya anan ba tsoro bace ba hashiya bace ta tsoro kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsoron mutane amma Allah ya gaya masa haka saboda laziminta laziminta shine kana kin abinda mutane za su ce na aibatawa da suka cewa mutane munafukai za su ce ya auri yar dan rukunsa wanda yake a cikin al'adar jahiliya a dokar jahiliya a shari'ar jahiliya wanda ba a shafe ba a lokacin nan ana ganin in ka auri dan matar dan rukunka kamar ka auri matar dan cikinka ne to a ce ana wannan maganar irin abin da zai kawo na shaushara na ruɗani a cikin al'umma da mummunan tasiri akan masu raunin imani a ce a'a to yaya kuma sha'anin annabi zai kasance haka matar ɗan rukunsa ashe da take tare da shi tunanin aurenta ne ya aka yi haka to masu raunin imani wannan sai ya mummunan tasiri akan su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kin wannan abin da yake ki kenan saboda haka wannan ba kwabi akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Allah ya ce wallahu ahaqqu an takhsha Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoron sa cewa duk abin da kake gani na tanadi ba lalle ya zama to a haka ba na mataki da zaka dauka dan ya tsare al'umma tunda duk maslaha ita ce ta sanya shi yake wannan to karka duba wannan wa tahshan nas wallahu haqqo an tahsha shi yasa Aisha take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai boye wani abu da alqur'ani da ya boye wannan aya tunda abinda Allah zai yi ne shi kuma baya yana gudun abinda mutane za su rinka fada kar ya zama to fitina a gare su saboda tsananin ra'afar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai bayyana ba yana koyewa tunda Allah bai umarce shi ya bayyana ba ai kamar auren Aisha ne auren Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an nuna min ki a cikin wani kyalle na siliki sai na bude sai gashi a ce ke ce sai nace in wannan al'amarin daga Allah yake Allah zai zartar da shi amma ya gaya ma Abubakar da ya mafarkin ya gaya ma ita Aisha sai bayan ma an yi auren sannan yake ce mata an nuna min ke a mafarki tun kafin na aure so da haka ba duk abu ne da Allah ya sanar da shi ba wanda aka umarce shi ya isar so da haka kamar wannan ne Allah ya sanar da shi cewa zai saki Zainab kuma in ya saki Zainab zai aurar da ita gare shi to kuma wannan abin yana kin cewar abin ya zo ya tabbata mutane su rinka mummunan magana abin ya zamanto fitina to sai Allah ta'ala ya ce falamma qada zaidun minha wa tara yayin da ku yanke tambayoyi yayin da zaid ya gama biyan bukatar sa wato ya sake ta zawajnakaha sai muka aurar da ita gare ka haka Allah ta'ala ya ce shi Allah shi ya aurar da ita gare ta shi yasa take cewa ina shagwaba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce ina da abubuwa guda uku da sauran matan ka ba su da su kakanmu daya dukkaninmu ni da kai Abdul Muttalib ne kakanmu Allah shi ya aurar da ni gare ka kuma jakadan auren Jibrilu ne shi yasa da suka yi jayayya da matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai musu alfahari da wannan Allah ya ce zawajnakaha sai muka aurar da ita gare ka to annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi walima aka yi gurasa da nama musulmi sai da suka ci cikin su ya koshi a wajen wannan walima likai la yakuna alal mu'minina haraj dan kada wani wato laifi ya kasance akan mu'minai fi azwaji adiyahim a cikin matan auren ƴaƴan rukun su idza qadu minhunna watara idan suka gama biyan bukata tare da su wato suka sake su babu sauran aure a gare su wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah kuwa abin aiwatarwa ne wato dole sai Allah yayi Allah ya zabi kan cewa wannan hukuncin ba kawai wahayi za a yi a faɗi umarni ba a ce yanzu ku za ku iya auren matan ƴan uwanku a'a sai aka sanya shi ya zamanto zai zo a aikace ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to kun gani wannan ayar ta zo ne don ta kara martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abinda munafikai za su faɗa a kansa shi yasa ma surar ta bude wama ja'ala adiyakum abnaakum Allah bai sanya wato ƴaƴan rukunku su zamanto ƴaƴanku ba kuma sannan Allah ya biyar da wannan da yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad ba uban wani ɗaya daga cikin mazajenku bane dan ya nuna dan me isa matuƙa wajen tsare martabar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani kwaɗi a cikin wannan ayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal bayani ne akan girman matsayinsa na kan cewar Allah bai wadata da zartar da hukuncin da kawai wahayi wanda za a karanta ba sai ya zamanto wahayin kuma ya samu aiwatarwa a aikace da abinda ya faru akan shi من أكنسى صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوي وني دغتكين يارا wanda dan uwan su abokin su ya je yayi dogon jinya inda Allah ya masa rasuwa yau muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna makomarsa akwai dan uwa wanda muke tare da shi anan Alhaji Musa an kwantar da shi a asibiti an yi masa aiki Allah ya bashi lafiya Allah ya tayar da kafadunsa dan uwa wanda aka sace masa mota akwai wata bayar Allah ta bada gudunmuwa rabin miliyan gare shi muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya Allah kamar yadda ta yayi masa damuwar sa Allah ya yayi mata damuwar ta duniya da lahira kamar yadda ta sanya farin ciki a cikin zuciyarsa Allah ya sanya farin ciki a cikin zuciyarta akwai wanda aka rike musu kaya muna roƙon Allah ya kubutar da kayan su a gare su wani wata wadda mataifiyarsa ita ma ba ta da lafiya ya nemi ai mata addu'a muna roƙon Allah ya ba ta lafiya wani ne kuma ya rasu yawa sai na'ibin Kano Aman Nazifi dan liman Dalhatu Allah ya masa rasuwa yanzu nan kafin sallar azhar muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya sanya aljanna makomarsa Allah ka yi mana tsanani a cikin wannan al'umma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki wannan addini ka sanya mu a cikin masu taimakon addinin nan Allah halin da ake ciki na tsanani Allah ka yaye shi Allah kuma waɗanda suke kokarin ciyarwa muna roƙonka Allah ka karba daga gare su Allah ka sanya wannan al'amari ya zama to sanadiyar saukar rahama a cikin wannan al'umma wanda suke tallafi ga majalisai na tafsiri da karatun alqur'ani da ambaton Allah muna roƙonka Allah ka karba daga gare su Allah ka sanya shi ya zama to sanadiyar saukar rahama a cikin wannan al'umma ta Allah ka yaye mana halin tsanani a cikin wannan al'umma Allah masu yin garkuwa da mutane musamman a cikin jihar Kaduna da Niger da Sokoto da Zamfara da Katsina muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka yaye wannan bala'i a cikin wannan al'umma ta mu Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.